This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu tsaron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Daniya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kamo ta. Masu aure, assalamu alaikum, barkanmu da yau. Barkanmu da sauraro da ku a cikin wannan shirin. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kamo ku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Aliyu, ba mu kanun labarai.
Kai farmaki a wani masallaci a Saudi Arabia, jirgin saman soja ya fadi Afghanistan, an gano ƙarin wasu tarkace da ake zaton na jirgin Malaysia ne a Reunion. A nan Amurka ana tuna ranar da baƙaƙe suka fara samun yancin jefa ƙuri'a, a Japan kuma ana tunanin bomb din nuclear da aka kai musari a kan shekaru 70 da suka wuce.
To, kanun labaran kenan. A shirin namu za ku ji cewa kasuwar saka hannun jari ta yi mummunan hasara na adadin kuɗin da ya kai har sama da trillion ɗaya. Ko ya haka zai shafi mai ɗan ƙaramin ƙarfi?
To, shi mai ɗan ƙaramin ƙarfi yana shafar shi ta fuska biyu, cewa ita kasuwar hannun jari idan tana ɗaga ba ruwanta da babba da ƙarami, ya danganta da abin da ka saya.
To, an kun biyo mu za ku ji cikakken bayani. Shugaban ƙasa guda ɗaya ne tilo a Najeriya, ya yi ta nesa-nesa da siyasa tun lokacin da ya baka karagar mulki. Ku biyo mu ku cikakken wannan bayani akan abin da yasa ɗauki wannan matakin.
Ban taɓa tunanin cewa ina son siyasa ba.
Kana, za mu kawo muku shirin sai bango tare da Jummai Ali, amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, barkanku da wuni. Labaran da ke shigo mana suna cewa an ƙalla mutane 17 sun mutu a cikin wani harin ƙunar baƙin wake na bamamai da aka kai ba daɗewa ba a kudancin ƙasar Saudi Arabia. Tashar talabijin ta Al-Akhbariya ta Saudiya ce ta faɗa cewa yau Alhamis ne aka kai shi wannan farmakin akan wani masallaci da galibi ma'aikatan tsaro ne suke sallah a cikin shi da ke birnin Abqa da ke can kudancin ita Saudiya. Ya kacin bayanan da aka samu kenan kan wannan lamarin, an samu ƙari za mu kawo muku su.
To, sai a can ƙasar Afghanistan kuma wani jirgin soja ya faɗo ƙasa, inda kuma dukkan sojoji 17 da ke cikinsa suka mutu. Jami'ai sun ce jirgin ya faɗi ne a yau Alhamis a gundumar Shinke da ke cikin lardin Zabul, yayin da ma'aikatar tsaro ta Afghanistan take cewa matsalar injin ne ta kawo hatsarin. Wasu jami'ai sun ce har yanzu ana ci gaba da binciken neman abin da ya janyo faɗuwar wannan jirgi. Sai dai kuma kungiyar mayakan Taliban ta ce ita ce ta kakkaɓo jirgin, ko da yake ba saba ganin suna harbo jiragen sama ba.
To, muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Ministan sufuri na ƙasar Malaysia ya ce an tsinci ƙarin sassan jirgin sama a tsibirin Reunion, inda a can ne a cikin makon jiya aka gano wani falle na fuka-fukan jirgin sama Malaysia ɗin nan da ya sarwanta makonni da dama da suka wuce. Leo Kyong Lai ya ce tarkacin da aka gano a yanzu sun hada da fulafulan kujerun zama, ƙarafin tagogi da dai sauransu. To, sai dai kuma duk da cewa kayan na jirgin sama ne, ministan bai tabbatar da cewa lalle-lalle na wancan jirgin sama Malaysia nan ne mai lamba MH370 ba. To, makafa haka ma Prime Ministan Malaysia ɗin Najib Razak ya tabbatar da cewa wancan fallon fuka-fukan da aka gano a tsibirin Reunion a cikin makon jiya shi kan na jirgin sama Boeing 777 ne, wanda ya sarwance watanni 17 da suka wuce. To, sai dai kuma jami'an da ke gudanar da wannan bincike a Faransa kam sun ce su ba su kai inda za su tabbatar dimun-dimun cewa wannan fallon na jirgin sama nan ne ba, ko da yake sun ce akwai yiwuwa mai ƙarfi kuwa na cewa daga cikin wato daga wannan jirgin saman fallon ya fito.
A yau ne al'ummar ƙasar Japan suke hidimomin kammalar shekaru 70 cif tun lokacin da Amurka ta sako musu jirgin bom ɗin nukiliya a kan birninsu na Hiroshima, abin da ya zama sanadin ɓarkewar yakin duniya ta biyu. Dubban mutane ne suka taru a yau ɗin a lambun zaman lafiya da ke can Japan ɗin, inda suka yi shiru na minti ɗaya don tuna dubban mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan nukiliyan. A wurin ne magajin garin Hiroshima Kazumi Matsui ya sake yin kira akan a raba duniya da makaman nukiliya, abin da ya kira masifa. shi ma Prime Minister Japan din Shinzo Abe ya ce a matsayinsa na zama kasar da ita kadai ce aka taba kaiwa harin nukiliya, Japan na da babban rawar da za ta taka wajen ganin an raba duniya da waɗannan miyagun makamai na kare dangi.
A nan Amurka kuma a yau ne ake shagulgulan cikar shekaru 50 daidai da kafa dokan nan da ta bayo bakaken fatar kasar da masu iya jefa ƙuri'a a cikin zaɓuɓɓukan da ake a wannan ƙasa. Sahanan da tsohon shugaban Amurka na wancan lokaci Lyndon B. Johnson ya yi wa dokar a ranar 6 ga watan Agusta 1965 shi ne ya kawar da dukkan dokokin da jihohin ƙasar daban-daban suka gita don kawai su hana baƙaƙen fata su iya jefa ƙuri'un nasu, duk da cewa kundin tsarin mulkin Amurka ya ba su damar su yi haka. Galibin duk waɗannan jihohin da suka hana baƙaƙen fata sakat suna a kudancin Amurka ne, da daman can ne aƙidar nunin wariya ta samu asali tun da can aka yi bauta.
A yau ne ake shirin gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Argentina Carlos Menem tare da wasu mutane 12 da ake zargi da neman kawo cikas a cikin binciken da ake gudanarwa akan harin nan na bom da aka kai a kan wata cibiyar Yahudawa a shekarar 1994. Lauyoyi na zargin Mr. Menem da wasu makarbansa da suka hada da tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasar da kuma wani tsohon alkali da cewa sun yi kokarin juyar da hankalin masu bincike don kada ya nuna alamar da ke tsakanin wannan harin da na ɗan ƙasar Syria nan mai suna Alberto Cunero Edul, wanda ake kyautar da cewa yana da hannu a kai harin. Shi dai Mr. Menem, ɗan shekaru 85, wanda ya zama shugaban ƙasar ta Argentina a 1999, ‘ya’yansa ‘yan asalin ƙasar Syria ne. Mr. Menem, wanda yanzu haka ɗan majalisar dattawan ƙasar ta Argentina ne, ya musanta zargin. Har yanzu ba a kama kowa ba dangane da wannan harin da aka kai ran 18 ga watan Yulin 1994 a kan cibiyar Yahudawa da ke birnin Buenos Aires. Labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu haka dai kasuwan sana'a hannun jari a Najeriya ya yi hasaran kuɗi. Wuri na gugan wuri har trillion guda. Ko me ya kawo haka? Ga sharƙarin hasken da Kasim Garba Kurfi, wanda ɗan kasuwan wannan hannun jari ne, ya yi mana.
Wannan a watan da ya gabata haka ne, kuma ba wani abu ya jawo wannan ba, kasan kasuwan lokacin da aka yi zaɓen nan aka gabatar da cewa shugaban ƙasa ya ci. Kasuwar ta yi wani tashin goron zabi a rana ɗaya sai ta samu wajen trillion guda, kusan muna 8.3%
a matsayin riba ko kuwa
matsayin riba a wannan lokacin. To bayan da aka rantsar da shi, kasuwa tana tsammanin abubuwa za su daga, sai ya zamana abubuwa ba su daga ba. Na farko dai ya ce ma ba zai naɗa ministoci ba sai nan da watan tara. To wannan sai ya ƙarasa kasuwa, kuma sai take ganin to yanzu shi ba a san wato matakan shi ba na wajen tattalin arziki irin yadda zai ɗauka. Waɗanda kuma za su ba shi shawara bai zaɓo su ba ballantana a san wane irin alƙibla zai, wannan shi ya sai kasuwa ta yi ta yin ƙasa. Na biyu kuma sai ya kasance ka san shi gwamnan Central Bank ya ce ba za su ƙara karya kuɗin naira ba. To amma kuma a bayan fage ana saida ta sama da 230 zuwa 240, wannan sai ya sa su masu shigowa kasuwar jari na kasashen waje sai suka yi tari-tari cewa to don me za su sako kuɗaɗen su canza shi officially akan naira 200, bayan kuma in kaita za ka iya samun sama da haka, wannan sai ya sa suka yi tari-tari da shi, kuma wannan shi ya ja mana wani asara. Amma alhamdulillahi gwamnatin yanzu ta fara motsawa. A yau maganar da muke saboda zaben da aka yi na wanda zai rike wato NNPC, kuma ka san NNPC ita ce cibiyar tattalin arzikin Najeriya, tunda duk kusan fiye da kishi 90 na kuɗaɗenmu na kashewa na kasa waje daga nan suke hitowa canji.
Wai Kasum, ma Kasum, wai idan irin haka ma ya faru, waya yake shahon mai ɗan ƙaramin ƙarfi ne?
To shi mai ɗan ƙaramin ƙarfi yana shafar shi ta huska biyu, cewa ita kasuwa hannun jari idan tana ɗaga ba ruwanta da babba da ƙarami, ya danganta da abin da ka saya. Yanzu bari in baka misali, ran Juma'a da ya wuce akwai kamfanin Guarantee Trust Bank naira 22 ake sai da shi, yau dinnan ya koma naira 25.40 kenan ko da kana da 1000 mai karamin karfi ka samu riban naira 3.40 cikin kwana 3 dinnan to ka gani in kana da 1000 kai naira 3.40 ka samu wajen 300,450 kenan to kaga shi ma inda za ta shahe shi muddin abun yana daga da mai babban karfi da karamin karfi duk za ta shafa to idan kuma abun yana faɗo
idan muka shiga kasuwa cikin kayayyakin masarufi kuma fa
to kasuwa kayayyakin masarufi yana daukar lokaci me yasa ke daukar lokaci yanzu kaga kwanannin dala sai ta kai 240 amma an bi ta sauko ta dawo wajen 215-220 to shi wanda ya saye ta da tsada in shigo da kayan nan ba ho zai yi arhaba domin yana ganin zai fadi to kaga wannan yana daukar lokaci shi yasa kayayyakin masarufi yana daukar lokaci sannan kuma mafi yawan abubuwan da muke amfani da su daga kasuwa da ake kawo su wanda kalla zai dauka ma wata biyu wata uku so kahin ya shafi kasuwannin masarufi yana daukar lokaci amma shi ma dai in aka ci gaba da gyara nan gaba abubuwa za su kiyo yanzu misali ka dauki wuta duk inda ka je ana samun wuta fiye da da kaga kenan mai karamin karfi din kudin shi da zai amfani da su ya je sai mai ya samu generator yanzu sai ya aje waɗannan kudin saboda ya samu wuta to ta haka sai ka ga tattalin arzikin mu gaba ɗaya yana dagawa kuma kowa yana jin daɗi
to Allah ya kyauta ɗaya daga cikin shugabannin ƙasa da Najeriya ta yi General Yakubu Gawon ne kawai yake nesa-nesa da siyasa ko me yasa haka wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da Aliyu Mustapha Sokoto ya masa a wata hira da ya yi da shi wani lokaci can baya.
Ban so shiga siyasa ba lokacin da Allah ya ɗora mani nauyin nan na shugabancin ƙasa yana Allah ya sani ba wai domin ni ne ina son wannan aikin ba amma lokacin ya zo yadda ba abinda mutum zai iya yi sai dai mutum ya ci gaba da ƙoƙarinsa da addu'a saboda gama daidai kamar abin da ya faru idan da a ce lokacin da na dawo daga Ingila na dawo kenan jirgin ruwa December 1965 na dawo kenan gida sai aka yi wannan mugun abin da ya faru wanda har aka kashe mana shi Saddauna da matansa da su Abubakar Tabawa da kuma da dukan sojoji na yaranmu na arewa waɗanda suke Lieutenant Colonel waɗanda daga Lieutenant Colonel zuwa sama Brigadier Mai Malari Brigadier Colonel Kuru Mohammed Colonel Abogular Gema Yakubu Pam to ni ne na biyar cikin cikinmu daga arewa kuma dukanmu daga babban makarantar nan barewa ni kadai ya rage to kuma ni ne da sojoji kuma suka fi sani kuma Allah ya sa ni ne ranan na sa har aka yi na kashe wannan tashin hankali da aka yi kudin da aka yi a wannan kuma na sa kaina kaman ni ne kaman chief of staff saboda Kuru Muhammad wanda yake chief of staff an kashe shi
me yasa baka shiga siyasa ba
no shine no nike fada maka to daga nan shine har muka zo aka yi wannan na sake samun shi wannan tashi hankali hadda shi irinsu ya rusu to bayan shi ne yara suka ce ba son wani wanda ya masu shugabanci sai ne
ko da yake akwai manyan ka gaba so Ogundife su wane ne da sauransu
ne da shauransu su Admiral Wayne ne da shauransu da akwai su kuma su Adebayo ne da shauransu suna nan a soja lokacin amma yara suka ce ni ne suke so to kaga yadda ne na zama kenan da tun dama abin da yasa na shiga soja saboda dai ya kacin kokarin tabbata gwamnati ta sami sojoji waɗanda suke goyon bayansu saboda ƙasa ta sami zama lafiya da ci gaba ban taɓa tunanin cewa ina son siyasa ba amma wannan abin da ya faru ya sa na zama siyasa so na ce ni ba siyasan zaɓe ba ne ni nawa siyasan kasa ne gabaki daya ba wanda ya zabe ni amma saboda wannan nauyi da Allah ya dora mini dole ne in yi shi a cikin gaskiya.
Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, kuma agogo ce karfe 11 yanzu da minti 15. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron Fine sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau cikin yaddar Allah, Senator Kabiru Marafa zai gama bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sadiq Hassan ya yi tambayoyi akan ilimi da kuma hanyoyi, amma lokaci ya kure. A saboda haka ga Senator Kabiru Marafa nan da amsa. Senator, kare ka.
Ga haka ya shahi gwamnatoci daban-daban kuma gwargwadon halin da ba san sani ba. Daga inda na hito na san gwamnatocin jihohin suna yin kokari da cin gashin nasu. Za ka ga na fito na san ta taka rawar gani sosai wajen bayar wa ɗalibai kuɗi da Allah wanda ake kira scholarship, kuma sun kai wasu ɗan talakawa da yawa a ƙasar waje karatu. Kuma na san jihohi da yawa, ana wannan na ga maka inda na sani ne, inda na fito na san suna yin wannan. To ita kuma gwamnatin tarayya, kuma gwamnatin tarayya gwargwadon hali tana yin abubuwan da take iya yi na wannan. Amma dai babban magana shine ya kawo magana a zaɓi shi shugaban ƙasa na yanzu. Ana samun watan badakala da yawa wajen harkokin kuɗi da suke shigowa a sushin gwamnatin tarayya, wanda shine ake rabawa gwamnati gaba ɗaya, wanda shine ake rabawa kuma dukkan gwamnatoci suna aika tare da shi. Yanzu kuma shugaban ƙasa na wannan mai ci yanzu ya alƙawarin dukkan kuɗi da sun ka shigo za a tabbatar da an yi amfani da su tsakani da Allah bin haƙƙi, kowa ya samu rabon shi. Idan aka haka nan na tabbatar da shi shugaban ƙasa na yanzu zai ƙara samun kuɗi, domin zai hana wurare da yawa inda ake cin rashawa da sauransu. Ta wannan ne za a iya hanyoyin da kake magana, za a iya harkokin makarantar da kake magana, za a samar da abubuwa na lafiya da ayyukan yi da sauransu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya faɗa da ana ta ƙaddamar da ake yi a cikin majalisar, domin shi shugabanci muhimmanci gare shi ga dukkan abu. Idan ba ka da shugaba na kwarai, ko da an samu kuɗin yana iya kashewa ya abubuwan da ya dama. Shi yasa mutane sun ka jajirce sun kace sai dai shi Buhari. Haka nan ita ma yanzu majalisa, idan an ka samu shugabannin majalisa waɗanda ba kishin ƙasan suke so ba, misali ko 'yan majalisa, to za a iya kawo abubuwa da yawa ƙudurora ko a yi doka su sa ƙafa su shura abin, ko su tashi a yawa abin da ba shi ne ba. Amma dai ina ganin insha Allah idan an kaɗan ƙara haƙuri kaɗan a shi shugaban ƙasa mai ci yanzu da izinin lahi za a ga bambanci ta wannan fuska ta ilimi da hanyoyin da kake magana, duka ina ganin zai sace rawa. Su ma gwamnatin jihohi za su ƙara samun kuɗi, kuma in suka samu akwai gwamnoni da yawa waɗanda na tabbatar da sun yi irin ɗan Kaduna inda nake yanzu, amma Nasiru kowa ya san shi ya sa abin da ta yi. Na tabbatar da in ya samu kuɗaɗe na abin nan zai yi ayyuka sosai wanda mutane za su gani. Akwai su irin su spika Masari wanda gwamnan jihar Katsina ne. Akwai dai gwamnoni da yawa yanzu wanda an zaɓe su, wanda an san su, an jaraba su da sun yi, an gani an san za su yi. To abin da kawai yake kima mutane gwamnatocin tuwa kwaya shi ne kuɗin da suke shigo su sai a yi wani ake cewa abin nan ɗin, sai a sace kuɗin daga sama. Ba su ma shigo su ga asusun ba, balle su samu, balle su yi aiki. Shi ya kai mu inda muke yanzu da yawa kaga babu ko albashi ba su iya biya. To idan yanzu canjin da muke nema ga shi mun fara samu, contrary to abin da mutane suke faɗi, shugaban ƙasa ya fito ya faɗa da bakinsa cewa dukkan kuɗin gwamnatin tarayya za su shiga cikin asusun gwamnati, kuma za a raba su tsakani da Allah. To kaga wannan ko shi ɗin ba ƙaramin magana ba ce ba, don ba ka san iyakacin kuɗin da an ka wawure na Najeriya ba. Yanzu haka yanzu an kafa kwamitin gwamnoni guda huɗu wanda an kace su binciki wajen tiriliyan 3 da wani abu waɗanda an kashe su ba san inda sun kai ba. to kaje wannan kudi ne za a dawo da shi ne yanzu a ce da an bawa gwamnonin nan shi an bawa shugaban kafa shi in Allah da ina ganin za a yi wani abin da kowa zai amfana da shi
to alasa a dace mu
su
wannan rikici kaga wannan rikici su talaka su abin da suke gani bisani yanda na fahimta akan cewa sun zabe ku kuma kun je majalisa din nan ba ku yi musu tun ba a je ko ina ba ba ku musu abin da suke so ba wato
ya abin da annan shi ke ajajin mai san me suke san suna san ne mu yi zaune duk almundalan da an ka kawo an ka sai an yi kawo ce ma amince shikenan a wuce wurin domin a ci gaba da gudanar da majalisa to ta yaya za a yi a gudanar da majalisa majalisan da take da jama'iyyar da ta kawo ta cikin wannan majalisa ba komai da ce ba to wata kuma ta za a mai kuma da wani suke tsammanin kuma a yi daga cikinta menene laihinmu dukkan abin da mun ka daga mun ka kawo wata doka ta ƙasa yadda an kai makaranta ya wajen yin shi shin wannan shi ne laifi sai a sai mutane kawai su je suna maganganu a gidajen rediyo da talabijin da jaridu kawai a suna cewa a wuce wurin a wuce wurin a yi mun zaɓe ku ne ku yi aiki to wani aiki za mu yi ta ina za a yi aikin da aka zaɓe mu mu yi shi ne wannan yanzu shi ne muke ya an kai abin da ya an kai ma dokokin ƙasa karan tsaye mu ce an yi ma dokokin ƙasa karan tsaye a dawo a gyara wannan yana ɗaya daga cikin babban aikin majalisa abin da an kai nan yanzu bai yi daidai ba dokokin ne su an yi musu karan tsaye
Nasiru kana da tambaya ne
ina da tambaya ke zuwa gurgurdata wato a distinguished tambaya ta farko ita ce kwanaki da ake hira da kai ka ce kuna so a gurfanar da shi babban jami mulki na majalisa wato shi Salisu mai kasuwar gaban kotu saboda take dokoki ko canza muku dokoki na majalisa shin wani halibin da su wannan kai shi karan tambaya ta biyu wannan karon ne na yi mamaki na gara ga 'yan majalisa daga jiha ɗaya amma kuma suna mara abubuwa guda biyu daban-daban baya a majalisa kamar kai sanata Kabiru da sanata Sani Riman Bakura wanda shi sanata Sani yana ɓangaren Bukola Saraki ne kai kana ɓangaren Ahmed Lawan shin ba kwa shiri ne ya jawo haka?
Eh to sanata ba shi ansa ko baka ji tambayar ba
na ji shi na magana da nake a gurfana aiwa na ce ban nizan gurfanar da shi clerk na National Assembly ko to ba na ce a gurfanar har na kalubalanci shi shugaban kasa a cikin aikin shi da yake zai yi na canji na kawar da ciya na shawa to ya kamata ya gurfanar da shugabannin majalisar dattijai gaban kuliya manta sabo domin a tambaye su wane ne ya canja dokokin majalisa kuma don wani dalili ya canja su kuma me yake tsammanin ya samu da ya canja su wannan shine abin da mun ka abin da nace kuma ina ma akan shi sai maganan sanatoci da jiha guda wannan ni ina ganin ci gaba ne na demokradiyya na mutanen jihar Zamfara ya gwada ci gaban mu da kuma wata adalci na shugabanci na ita kanta jama'iyya a jihar Zamfara ina yin abin da nake yi kuma zan gaya maka gwamna ma da muka yi magana da shi magana ta farko da fara yaman ya ce wallahi tallahi wa na maka adalci a kan abin da kake yi kuma ni ba na da wani damuwa a zuciyana ka je ka yi abin da kake yi kuma saura su yi abin da kake yi so ina ganin wannan dai ba wani abin da duk wanda ya kaura shekara 50 a duniya ya kamata a ce yana da ra'ayi so suna tabbata suna da dalilin su da yasa suke yi abin da suke yi ni ma ina da dalilin da yasa muke yi abin da muke yi kuma wannan bai sa wani abu ya shiga tsakanin mu ba na batanci ko wani na ganin wannan su ne abin nan tambayoyin da kai
da mun gode kware-kware sanata
to gode ne ki aje da
ko kuma yan Abuja mun gode
ashen shirin kenan a yau a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Elikaya da ya taimaka aka dauki wannan shirin akan faifai muna fatar malama Hauwa Mahmud maman Kano da malam Abubakar Ka'ida Mararraba da basu samu damar yin tambaya ba saboda kurewar lokaci za su gafarta mana a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya Thank you.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Yau zamu hora ne da sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, wanda ya ce mazauna kusa da kogin Benue ya kamata ku gusa daga inda kuke, kamar yadda hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta umurce ku ku yi, domin tana hasashen mai yiwuwa ana iya samun ambaliyar ruwa. Ya kamata hanyar lafiya bita da shekara. Gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta tabbatar ta taimakawa ƴan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya hada da su, saboda suna matukar bukatar taimako. Sako daga Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa. Shi kuma Umar Bello Modibbo Wuru Biriji jihar Gombe cewa assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani damar yin kira ga gwamnonin jihohin Najeriya da su kafa kwamitocin da za su kula da magudanan ruwa da tsaftace garuruwa don kaucewa ambaliyar ruwa, kamar yadda hukumar NEMA ta fitar. Allah kuma ya kare mu daga ambaliyar ruwan sama, amin. Ganin cewa gwamnatin jihar Kaduna ta fara hoɓɓasa wajen ayyukan raya ƙasa, mu kam nan jihar Katsina shiru muke ji kamar an shuka dusa. Sako daga mai nasara na Sarafuntuwa. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku fadawa gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka ta kawo mana takin zamani kamar yadda aka saba wa manoma a jihar Bauchi, don kuwa takin a kasuwa tsadarsa ta yi yawa, da fatan za a tallafa mana. Sako daga Yawo Adamu Bulkacuwa. Kokarin sake gano wasu bangarori na jirgin sama na kasar Malaysia da yayi batan dabo abu ne da zai faranta wa ƴan uwan waɗanda ke cikin jirgin rai sosai. Sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa. Daga ƙarshe sai sakon Isuhun Daila Kofar Gabas Faki, wanda ya ce al'ummar ƙasashen Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi, mu ci gaba da yi wa dakarun tsaron ƙasashenmu addu'a akan Allah ya ƙara ba su nasara akan ƴan ta'addar da suka hana mu zaman lafiya a ƙasashenmu.
To madalla, yanzu kafin mu ƙarƙare ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To labaran da muka samu ba dadiya ba sun ce akalla mutane 17 sun rasa rayukansu a cikin wani hari na kunar bakin wake na bam da aka yi a kudancin kasar Saudi Arabia. Wata tashar talabijin ta can Saudiya da ake kira Al Khabariya ce ta ba da labarin cewa a yau Alhamis aka kai shifar makin akan wani masallaci wanda aka ce galibi sojoji da sauran ma'aikatan tsaro suke yawan sallah a cikin shi, kuma masallaci yana birnin Abu Hani da ke can kudancin Saudiya. Afghanistan kuma wani jirgin saman soja ya faɗo ƙasa, kuma dukkan sojoji 17 da ke cikinsa ba wanda ya tsira. Jami'ai sun ce jirgin da ya faɗo ne a yau Alhamis a gundumar Shinki can cikin lardin Zabul, kuma yayin da ma'aikatan tsaro ta Afghanistan suke cewa matsalar injin ce ta kawo hatsarin, wasu jami'ai sun ce har yanzu dai ana bincike. Sannan ministan sufurin Malaysia ya ce an tsuntu ƙarin sassan tarkacen jirgin sama a tsibirin Reunion, inda a can ne a cikin makon jiya aka gano wani falle na fuka-fukan jirgin sama da aka ce na wannan jirgin Malaysia ne da ya sarwance makonni da dama da suka wuce. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa yau al'umma ƙasar Japan suna hidimomin tuna kammalar shekaru 70 daidai tun lokacin da Amurka ta sako musu bam a kan birninsu na Hiroshima, abinda ya zama sanadin barkewar yakin duniya na biyu.
Da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga Hajiya Rabi ƴar Daula, matan Alhaji Aliyu SB Bara dan Kwantagora, na ƙara wani rashin rasuwar kanwanta Bilkisu Ibrahim. Ubangiji Allah ya jikanta da rahama, ya ƙara hankurin wannan rashi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya taimaka mana wajen gabatar da shirin, sai Julie Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci wato Skip. Ni Ladan Ibrahim yake cewa a zauna a saurari shirin yau da gobe, sai anjiman ku.